يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحميد ديا غوتا رمضان هجر منظم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لدري هدو لتلاتين دشدا الله سبحانه وتعالى ya kaddara rayuwarmu mun shigo wannan wata mai alhurma wannan wata mai albarka wadda Allah subhanahu wataala ya wajabta ayi azumi a cikin wannan wata mai albarka sanan a raya watan da ibada nau'o'i daban-daban wannan watan wata ne na alqur'ani Allah subhanahu wataala ya tabbatar شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتا رمضان شيني وتا وندا أكا سوكد القرآن أشكنسا سنونا وتا وتا نودا ودا الله يكيرا يوزا ونا وتا لنينا مي لافيا أما تأين سنموت لي ينا مي إيكم إيا أزمتا to haƙiƙa ya samu rabo wanda da yawa daga cikin bayin Allah ba su samu wannan rabo ba kamar yadda an hadu anan a watanni 11 da suka wuce wato shekara guda da ta wuce an hadu anan ana karanta alqur'ani kamar yadda aka saba bayan wannan rabuwa wasu bayin Allah a hanya ba su samu daman dawowa wannan ramadana ba wa kam min liqa'in menene wa kam min firaqin menene wani mai magana yake cewa wa kam min firaqin naman ta yake cewa wato duwata rabuwa duwata haduwa kai babu makawa in dai haduwa ce to sai an samu rabuwa bayan ta amma kuma ba kowace rabuwa bane ake sake haduwa bayan ta amma duk wata haduwa ba makawa sai an rabu amma kuma ba kowace rabuwa bace ake iya sake haduwa bayan an rabu ma'ana hakam yambil firaqu bila liqa'in walakin la liqa'a bila firaqin yawa abin da yake cewa ke hakam yambil firaqu bila liqa'in walakin la liqa'a bila firaqin dewa rabuwa takan faru wacce ba za a sake haduwa ba bayan ta amma babu yadda za a yi a ce ga haduwa nan wacce ba a rabuwa idan an samu haduwa to sai an samu rabuwa amma ba dole bane a samu rabuwa a ce kuma za a sake haduwa wannan shine abin da yake faruwa a rayuwar mu ta duniya wasu bayin Allah an hadu da su bara bana ko ba ta muna fatan Allah ya gafarta wa duka waɗanda suka rasu musulmai daga wancan shekara zuwa yanzu mun kuma idan rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ya daure mu bisa imani ya gafarta mana kurakuran mu shigowa Ramadan da muka yi wannan ba karamin alheri bane a rayuwar mu duk wanda ya samu daman isowa wata Ramadan to ya samu wata dama ta ƙara aiki a rayuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna alkhairin wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma ya zamanto aikin sa yayi kyau. A ma'ana hadisin sa wala wanda yafi kowa alkhairi ko kuma daga cikin masu alkhairi wanda Allah ya bashi tsawon rai sannan kuma aikin sa mai kyau a kullun ƙara ƙaruwa yake. Amma inda mutum zai samu tsawon rai amma aikin sa ba mai kyau ba, wannan bai samu nasara ba. Allah ya kiyaye mu. A cikin wannan wata mai albarka ana buƙatar kowane musulmi ya jajirce, ya ƙara ƙarfi akan wanda yake yi da, ya ƙara ƙaimi akan wanda yake yi da. Daga cikin muhimman aiki shine yin azumi. Mutum ya yi azumi tsakaninsa da Allah. Abinda da baya yi a wajen azumi, ya kamata a cikin azumi ya kiyaye kansa daga aikatawa. Ko maza ko mata, mutane su zamanto na ƙwarai kuma su ƙara ƙwarai ɗin musamman a cikin wannan wata mai albarka. Yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda suka yi imani an farlanta wajabta yin azumi gare ku, kamar yadda waɗanda suke kafin kuma an wajabta musu yin azumi. Amma me yake kai mutum in mutum ya yi azumi tsakaninsa da Allah? Shine zai taka martaba ta taqwa, ya taka martaba ta musulunci, yana musulmi. Sannan ya taka martaba ta imani, ya zama mu'mini, musulmi mu'mini. Ba kowane musulmi bane mu'mini, amma duk wani mu'mini musulmi ne. Sannan ba kowane musulmi mu'mini bane taqi, amma duk wani taqi mu'mini ne shi, sannan kuma musulmi. Sannan akwai muhsin, wanda yake mai ihsani, mai matukar ikhlasi, wanda shi da taqi kusan daya, mai yin aiki kamar yana ganin Allah. Don ya san ko bai ga Allah ba, Allah yana ganin sa. Saboda haka ya san wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, Allah ya kiyaye komai da iliminsa ya kai ko ina. Don haka in zai aiki yana yin aiki domin Allah. Wanda yake sama da wannan sai siddiq, wanda yake dab da annabawa, wanda yafi kowanne martaba shine manzila ta annubuwa, wanda ya taka manzila ta annubuwa ya zama annabin Allah, Allah ya nada shi ya zama annabi, to shi ya wuce kowa wajen matsayi. Babu wani mai matsayi sai wanda ya samu dama irin tasa, kuma Allah ya fifita sashin su bisa sashi. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, Allah ya fifita sashin su bisa sashi. Amma duk sauran mutane wanda ba annabawa ba suna kasan annabawa. To a matsayin wata Ramadan ake taka mataki na taqwa. An wato mun shigo ni fili yanzu na tarbiyyar rai, yadda zamu zama mutanen ƙwarai. Wataƙila mu taka matakin imani, wataƙila ma mu je mu taka matakin taqwa. Shi yasa aka ce da rana mu yi azumi domin Allah, ba ci ba sha, babu yin wasu abubuwa da yawa wanda da halal ne ga mutum, amma yanzu Allah ya haramta a inin Ramadana. Saboda wannan muhimmancin wata ne, wajibi ne kowa a cikinmu. Kuma kamewa daga ci da sha ɗin nan ba shi kadai ba ne, sai an haɗa da kamewa daga maganganun da ba su kamata ba, da maganganun batsa, da maganganun shashanci, da maganganun zalunci, da maganganun taɓa mutuncin wani, da maganganun da duk Allah bai yarda da shi ba, wannan bai kamata a yi ba a watan Ramadan. Domin irin wannan maganganu suna tarayar da ladan mutum na azumin watan Ramadan. Shi yasa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Da yawa daga cikin masu azumi ba su da ladan azumi sai yunwa. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Da yawa daga cikin masu qiyamul layl su yi tarawih su yi abun nan ba su da lada, sai dai kawai wahala. To muna fatan mu kasance mun faɗa ku da irin wa'innan wa'azuzi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'umma, da kuma nassosi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Magabata sun kasance idan Ramadan ya shigo to sukan dau himma sosai, kowa yana nade kafar wandonsa don ya san cewa lokaci yayi na riskan garabata. Idan misali aka ce yau an tara mutanen Gombe duk su taru, za a raba kudi a je kofar fada, za a raba duk wanda yaje zai samu. Za ka ga mutane ana rige-rige wajen tafiya, domin wannan rana rana ce ta samun kyauta a fadar mai martaba sarkin Gombe. To nan kuma farfajiya ce wata Ramadan. shi kuma guri da ya kamata a yi fadanci ga Allah subhanahu wa ta'ala domin samun garabasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa bayinsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan Ramadan ya shigo mai kira yana kira ya bagi alkhair aqbil, ya kai mai son alheri, mai son garabasa daga gurin Allah aqbil, fiskanto mazataho da kai ake yi. Wa ya bagi ashar uqsur, wanda yake nufin sharri kuma to ya koma da baya, ba shi ba don ba gurin sharri bane. Don haka wata Ramadan guri ne na rige-rige domin aikin alkhairi. Don haka yana da muhimmanci dukan mu gaba daya mu yi rige-rige cikin aikin alkhairi a wannan wata mai albarka, maza da mata, manya da kanana, a ga cewa an ribaci wannan wata mai albarka ta hanyar a karanta alkur'ani. Kaga yau daya ga wata ne, saboda haka zaka iya sa wa ranka cewa in ma baka taba sauke Qur'ani ba a rayuwarka to kace yanzu kan lokaci yayi na saukewa. Zaka karanta alkur'ani daga Fatihatul Kitab har zuwa minal jinnati wan nas, kamar yadda dewa daga cikin mu kowa ya kasa ya tsare shagonsa lokacin ciniki yayi zai yi cinikin sallah. Za a zo a sayi kaya, zai samu kudi, wataƙila bayan ya gama samun kudin sai ya mutu bayan sallah ko kuma wani lokaci kafin ya amfani da wannan kudi din. To amma wannan kuma aiki ne wadda in ka yi shi kana nan a raye ko ka koma ga Allah aiki yana nan a wanzu, sai ma ƙaruwa zai rinka yi. Allah yana kula da ayyukan, yana ƙara yaukaka shi. Don haka muna da buƙatar karatun alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka. Wani dama can baya karatun alkur'ani, wataƙila a rayuwarsa shi kawai kullun lokacinsa na nema ne da hada-hada. To wannan hada-hadar ka yi ta don neman lahira a wannan lokaci, saboda lokacin zai ƙure. In ya wuce baka sani ba kuma sai in Allah ya kaddara. Duka bara lokacin da muka tashi ba mu taɓa tsammanin ko lalle muna da tabbas za mu dawo bana ba, amma muna yawaita addu'a Allah ya sa mu dawo bana. To Allah cikin rahmatsa ya kawo mu, sannan muna fatan Allah ya ba mu iko mu ƙare wata muna masu ibada. Allah kuma ya ƙara tsawon rayuwarmu wajen ibada gare shi da riko da addinin musulunci shekaru da dama. Waɗannan abubuwa na ibada a cikin wannan wata, kamar yadda aka ce karatun alkur'ani, yana da muhimmanci kowa a cikinmu ya buɗe karatun alkur'ani, ko da baka iya sosai ba ka rinka bugawa, ka koya, ka kalla, ka je gurin malami ka ce karanta mun wannan ayan, ya karanta ma ka maimaita, ya karanta ma ka maimaita har ka ji ka iya wannan ayan, ya karanta ma ta gaba da ita, kana kallo kana karantawa, gobe ka maimaita su, kana tadabburi kana lura da su, maganan Allah ne, an shigo watan da aka saukar da wannan littafi mai daraja, to koyi karanta shi ya zamanto mabudi gare ka na koyan karatun alkur'ani. Insha Allah in zuciyarka ta zama danya wajen koyan karatun alkur'ani a gurin malami a wannan watan, daga yau in ka fara to zaka ji insha Allah ta'ala in baka karanta alkur'ani ba wallahi baka da nutsuwa. Ko fita kai a gida yau baka yi karatu ba, kai abun ma kaman me zai yi bane a rayuwar mutum, a ce wai ya fita a gida ya tafi ya kama wata harka, wai tun sabe bai karanta alkur'ani ba, a ini lafiya kalau, ya zai kwanta lafiya kalau. Yawanci mutum ya saba ina ga zai ji kudin ciwon kai in dai bai karanta alkur'ani ba, daga safi har isha ya zo ya kwanta zaka gan shi kawai ba zaka gane masa ba Allah. To wannan ya kamata ya zama a rayuwar mu haka, in baka saba da haka ba ka koyi karatun alkur'ani daga wannan lokaci. Wannan abun da muke faɗa in kayi aiki da shi, in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda zai amfani, in baka yi aiki da shi ba na tabbata akwai nadama, saboda wannan shine abun da magabata suka yi suka samu tsira a rayuwarsu, har yanzu ake ambaton su da alkhairi. Babu wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata Ramadana zai zo, hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye mala'ika Jibrilu da kansa yakan sauko gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam in Ramadan yayi. Akwai abun kunya da rashin nasara a ce mun kai shekarun waɗanda muke zaune a cikin masallacin nan, a ce mutum yana ba da uzurin cewa bai iya karatun alkur'ani ba. Ai mun yadda baka iya ba amma lokaci bai ƙure ba, mun yadda baka iya ba kuma tabbas baka iya ba, in baka iya ba amma fa lokaci bai ƙure ba, yanzu ne ma lokacin koya ɗin. kake kashe kudi ka je ka biya don zaka koyi wani abu wanda kake ganin za a samu wani lada na duniya wanda ake tsammani wanda suke tunanin baka wannan ladan basu maka alƙawari ba kuma ko sun maka alƙawari alƙawarin su baya cika wani sa'i saboda a matsayin su na ajizai ko da suna da himma da kokari ba dole bane alƙawarin ya cika domin al'amari ba a hannun su yake ba to wanda yake mana maganan in mun karanta alqur'ani musamman a cikin wannan wata mai albarka da sauran kwanaki Allah ne subhanahu wataala wanda baya karya alƙawari saboda haka lokaci bai kure ba wajen ayi amfani da wannan dama din wajen koyon karatun alqur'ani ga wanda bai iya ba wanda ya iya kuma yayi himma wajen karantawa da sake karantawa dewa daga cikin magabata in Ramadan ya shigo Imam Malik rahimahullahu ta'ala yakan rufe duk wani ilimi na hadisi da fiqhu da sauran abubuwa in Ramadan ya shigo sai ya dukufa wajen karatun alqur'ani ba a yin kwana uku bai sauke alqur'ani ba tun daga farkon wata ba a yin kwana uku bai sauke alqur'ani ba haka nan har watan ya kare idan goman karshe ya shigo Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yakan sauke alqur'ani a kowane dare tare da tadabburi da kuma lura da iya karatun alqur'ani din daki daki amma sai ya sauke a kowane dare yake yi wannan don me don neman yardar Allah subhanahu wataala ba sa zama ba tare da alwala ba ba sa zama ba tare da tsarki ba ba sa cin naman mutane duniya ba ta rufe musu ido ba ba su kifo akan ta halal da halal da haram ki zo ba a sun tsaya iya inda yake halal inda Allah ya tsaye da su to mu ma ya kamata ko wajibi akan mu shine mu tsaya musamman mu fara tarbiyantar da rayuwarmu a cikin wannan wata mai albarka idan ka koyi karatun alqur'ani a cikin wannan wata din zaka ji ya zama rayuwarka bayan ramadan ma ba zaka iya zama ba tare da karatun alqur'ani ba sannan a koyi sadaka a cikin wannan wata mai albarka cikin dukiyar da kake da ita mai zaki kowa shi yasa abin da yake da shi anan karka rena kanka karka ce a da an yi magana ka tino cewa salarin ka yanzu ma akwai bashi a kanka akwai menene a ba maganan bashi yake yi ba bashi kai ka tsoma kanka mafi yawan lokaci wataƙila da kai hakuri da baka jefa kanka cikin bashi ba akwai wanda lalle larura a rayuwarsa gurgurdan yadda yake samu larura yakan iya zuwa masa bashi ya shiga rayuwarsa wannan babu lafiya cikin wannan shi yasa shari'ar musulunci ta shar'anta bashi amma akwai wanda da gangan yake jefa kansa cikin bashi komai ya gani sai sai yayi ko ya dau gasa da wanda yake karfin sa ko ya dau gasa da rayuwar duniya wadda baya la'akari da me yake samu kuma me yake da shi wasu sun dauka rayuwar duniya kawai a zo ne wani baya nadaman ko tunanin mutuwa da bashi wani ya dauka da mutuwa da bashi da mutuwa ba bashi daidai suke wallahi ba daidai bane ba daidai bane wanda ya mutu da bashi akwai hatsari a rayuwarsa wani ma yakan mutu da bashin ba tare da an sani ba magadansa kuma ba su yarda ba cewa ana bin sa bashi balle su biya a cikin dukiyar da ya bar musu to lallai a cikin abun da muke da shi kowa yake da shi kowa shi ya san kansa ko kai dalibi ne dalibai su ne aka san yawanci harka ta karatu ta rufe musu sha'anoni na neman rayuwa amma ba sa rasa kudin sayan recharge card na yin waya ba sa rasa sayan waya din to wannan ke nuna ba za su rasa kuma wato wata dama ta sayan aljanna ba cikin wannan wata mai albarka in dai suna dogon tunani in dai har za ka yi samu damar sayan katin sawa a waya to bai kamata kuma ka rasa damar sayan kofar shiga aljanna ba domin shi shiga aljanna ba tarin kuɗi ba ne in tarin kuɗi ne Allah ya fi kowa shi yake ba wa kowa ma amma kyakkyawar niyya wani zai iya ba da miliyan guda bai burge Allah ba bai burge mala'ikun sama ba bai burge mala'ikun ƙasa ba bai burge mutanen anguwarsu ba wani zai ba da naira 100 ya burge Allah Allah ya jinjina masa mala'ikun su jinjina masa mala'ikun sama da ƙasa gaba ɗaya haka nan mutanen su kai wani akwai kokari saboda me saboda iya abun da yake da shi kenan kuma iya abun da zai iya kenan don haka kowa a cikin mu yayi abun da zai iya in bai wuce ka ce da mutum ɗaya ba tsawon Ramadan ya wuce na wani abu ko siga ne ko dibino ko wani kayan marmari ko wani abu wanda za ka yi na sadaka akwai mabukata da yawa duk inda kake jin kanka wajen cewa baka da kuɗi in ka waiwaya za ka ga wasu ƙasan ƙasan ka nesa wa'innan kai kake burge su to ka taimake su in kana da hali daidai gwargwadon iya abun da za ka iya taimakawa kar ka ɗauka sai abu da yawa wallahi akwai wanda in ka ba shi naira 20 za ka yi mamaki bai da ikon naira 20 din sayan siga ya sha kunu bai da iko wani yakan kai azumi sai dare yayi so sai kafin a bashi haƙin sai je sai wani abu to in ka bashi wani abu a tsakanin kafin magariba to sai Allah ya san farin cikin da zai kuma irin sa ne wanda man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai yaye masa bakin cikin ranar tashin alkiyama ka san ranar tashin alkiyama kowa cikin bakin ciki da damuwa yake kamar yadda duniya wasu bayin Allah suna cikin damuwa balle in Allah ya baka daman iya samun sayan yadi komin kasansa komin rauninsa komin arhansa ka ba wasu marayu wani gida na marayu ko a anguwa ko ka tambaye wasu mutane wani gida ne ake da marayu ba za ka iya yin duka gaba ɗaya ba amma za ka iya yi wa yara biyu ko yaro ɗaya ƙarfinka kai ka sani bincika a anguwarku musamman a cikin wannan wata mai albarka akwai wani gida wanda mahaifinsu ya rasu ba mai iya yi musu kayan sallah bayan ka duba cewa ƴaƴanka duk ka shirya ka yi musu to haɗa da wani maraya ko da ba za ka iya saya masa girman na ƴaƴanka ba to saya masa daidai da shi ko saya masa abin da Allah ya hore maka ka aika ya yi farin ciki mahaifiyarsu ta yi farin ciki a lokacin da ba su da uba ba su da miji ka ba su wannan abun ko ka ba su shinkafa a lokacin da muke sayan abubuwan da za mu ci a gidaje akwai wasu bayin Allah wanda ba su da wannan kowa yana da anguwarsa daban kuma kowa yana da irin wa'innan mutanen anguwa kai za ka bincika don ka san su don neman lada da neman yardar Allah Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa inna Allah fi auni al-abd ko wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi al-muslim Allah yana cikin taimakon bawansa matukar bawa din yana cikin taimakon dan uwansa musulmi to ƴan uwanka suna nan dewa waɗanda zaka iya taimakon su a irin wannan wata mai albarka ba kullun sai kai ba in baka da halin yi kullun kai wani abu wanda zaka san cewa kai in ka tino kai tsammanin rahamar Allah dalilin wannan abu ko da kowa bai sani ba akwai salloli a cikin wannan wata ko salatu duha in baka saba yin sallan walaha ba da hantsi kai sallah baka saba ba wasu ma cewa su ce kai kana yaro za ka yi sallan walaha a gonin kuskuren fahimta ne wasu sun dauka sallan walaha wai sai mutum ya kusan mutuwa ya tsufa sai ya rinka yin sallan walaha wato ya je wa Allah da sallan walaha a ana so kai sallan walaha salatul awabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata kirari sallar masu kullun suna tuna Allah sallar masu mai da hankali ga Allah shine lokacin da mutane suke tsakiyar sana'o'i karfe 9 na safe 8 da rabi 9 9 da rabi 10 a lokacin kowa yana gurin harkar hidima inda zaka je kasuwa karfe 10 zaka ga da kasuwar da ake ci a tsaye da wanda ake ci a zaune kowa ya gama bude shago kowa jira yake kawai a zo a saya kai ma zuwa kake kaje kai yoce fa ne to kai sai ka ware ka koma ga Allah kai kabbara sallah kana sallah kai raka'a biyu ko kai raka'a hudu ko abin da ya sawaka da hantsi a irin wannan lokacin kafin ka cigaba da wasu harkoki wannan salatul awabin koye ta cikin watan ramadan kuma ka dore da yin ta cikin dukkan rayuwarka matukar ka samu iko a cikin wannan wata mai albarka ya kamata mu tarbiyantar da kanmu da rayuwa ta kame baki kame harce daga maganganun da basu dace ba ya zamanto mafi yawan maganganun mu shine alkhairi in za ka faɗi alkhairi faɗi alkhairi in ba za ka iya faɗan alkhairi ba to ka kame harcenka wannan wata mai albarka tunda muna azumi wani za ka samu saboda yana jin yunwa da kishirwa ya kasa yawan surutu ba wai a tsabarci na Allah yake ba a kawai yunwa ne da kishirwa sun hana shi surutu za ka gani ta wani kuwa lafiya yau in ya kalle ka sai ya harare ka ya wuce ba magana saboda yunwa da kishirwa rabonsa da azumi tun bara saboda haka yau kawai ya biro shikenan sai ga ramadan kuma dole sai yayi saboda haka maganar sa ne mene duk gaba ɗaya ya yanke to tunda yanwa ya yankar da wannan magana to ka koyi wannan ka dore da haka ka dore kawai har lokacin koshi ma ka rage tafiya abuna ka rage magana ka rage yawan maganganu yawan maganganu ba sa haifar da alkhairi wala taqafu ma laysa laka bihi ilm dab da zamu shigo din nan sai aka ce mana an ce ba tafsiri kaga wannan wani irin magana ne waye fada kuma me yasa aka fada wani ne kawai ya gamsu ya fada to shi har yanzu tukuna yunwa bata kama shi ba bai kamata ba ya kamata mutum in zai magana ya tabbata gaskiya ce musamman duk abin da ya shafi jama'a saboda in abu ya shafi jama'a wannan shi yake kawo mana abubuwa wani sai kaga an kasa nitsuwa a gari haka kawai wani zai fito ta yamma kai wani sai fa shedan ne
shedan sai yayin shigar mutum sai zo kasuwa kasa mafi sharrin guri a doron kasa shine kasuwa sai sa malamai suka ce in kana da hikima kar ka yadda ka zama na ɗayan shiga kasuwa kuma kar ka yadda ka zama na bayan fita a kasuwa in kana da himma ka zama na ɗayan shiga masallaci in za ka iya ka zama na bayan fita a masallaci amma kar ka zama na ɗayan shiga kasuwa kar ka zama na bayan fita a kasuwa saboda sharrin kasuwa to shedan yana iya zuwa sai ta abu kaza fa kaza akwai wasu mutane biyu da aka ga sun shigo da mota kaza ko aka ga sun wuce da mashin kaza ko aka ga sun yi kaza sun yi kaza sai fada a wani guri da ya saba sanin maganganun su za su yada shi yanzu nan shikenan sai a fita a yi yadawa wa ya gaya maka da hazun nan a gurin ni dai mutumin na san shi sai dai ban san daga ina yake ba amma na san shi kam shikenan wannan shine abin da mutane za su yi ta bada in ka takura mutum sai ce na san shi na san fiskansa da yawa muna zama ina ganin sai yana wucewa ta nan amma da za ka ce nuna mun gidansa bai sani ba sai ce ma bai san ban san gidansa shedan ya zo ya auna musu wahayi na ƙarya na shedan wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihi li yujadilukum kai ta gayayya da mutum yana ce wallahi da gaske ne wallahi da gaske ne akwai security alert wai akwai security alert amma duk abubuwan da suka faru kuma jama'a da yawa suka rasa rayuwarsu yaya ba security alert kai kuma kai ne kake da security alert saboda haka irin waɗannan maganganun da waɗannan ya hada jita-jitan duk inda kake karka ya hada shi kar a turo maka a handset ka tura wa mutane ka tada hankalin mutane su kasa yin bacci ko su faɗi wasu maganganu wanda ba alkhairi ba saboda haka wani zaka ga da musamman ya dawo ya buga ma ko kuma ya turo ma a handset kuma wai sai ce ma turawa kaman mutane biyar ko goma sai ka ce nasi ya kayyade ma wai mutanen da zaka tura me yasa ya zaka tura mutane irin wayannan zaka wani sai zaka ga ya shigo wayanka wai an ce ran juma'a kuma duk yawanci shirace-shiracen zaka ji ana cewa ran juma'a kullun ran juma'a ne zaka ji duniya tana zagayawa gari kullun ran juma'a ne zaka ji ana ta akwai security alert me yasa ran juma'a afdalul ayyam saboda me kar ku rasa samun falala daga Allah subhanahu wataala shedan sai ya auko muku wahayi saboda haka wani ma sai ta kai ni ba zan je juma'a nan ba me yasa ba za ka je juma'a ba an ce akwai security alert kuma dama ai an ce sai ka ji ya zama alarin ma an ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka saboda haka sai makala ya dakin sa kuma mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada haddan sa bata zo nan ba amma ta san wala tulqu bi aydikum ila tahluka ya makale haddan a iya can wannan kuskure ne yanzu da ka mutu a cikin ɗakin ka da ka mutu a cikin masallacin juma'a wanne ne aka fi tsammani Allah shi ya san duk inda bawan Allah ya mutu Allah yana iya sashi a rahmarsa amma a gani a hankalce wannan ya rasu a tsakiyar masallaci wannan ya rasu a cikin ɗakin sa wanne ne aka fi tsammani kai duk da dai mutuwa ce amma fa a cikin masallaci ai insha Allah akwai alkhairi ko ba ka muke wadawa to saboda haka amma sai shedan ya ce akwai kaza saboda haka irin wayannan ya hada jita-jita kar ka yadda ka yada mun kasa kame bakin mu akan wannan to ya kamata wannan wata ya koyar da mu irin wayannan abubuwa na kame baki sannan da kyautata mu'amala tsakanin mu da juna a cikin wannan wata mai albarka kamar yadda zamu rinka cika masallatai muna sauraron tafsirai muna cika masallatai ana sallan tarawih muna cika masallatai ana ibadu daban-daban to mu zamanto mun dore da yi wa juna sallama da kyakkyawan zato da girmama juna hatta a bayan watan Ramadan mu zamanto mutanen kwarai kada ya zamanto kawai sai watan Ramadan ya zo kawai mu cika masallaci watan Ramadan ya fita shikenan mun bar masallaci a mu zamanto masu himma akan wayna abuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu abinda Allah ya raba a wannan wata mai albarka Allah ya sa muna daga cikin wanda zamu samu babban rabo iyayenmu Allah ya sa suna daga cikin wanda Allah zai yanta su a wannan rana ta farko na Ramadan Allah ya sa iyayenmu Allah ya yanta su da wanda suke raye da wanda suka rasu Allah ya hada mu da su cikin aljanna firdaus kakanninmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya yanta su ya karbi addu'o'in mu a matsayin jikoki da ƴaƴa na ƙwarai gare su Allah ya hada mu da su a cikin aljanna firdaus hakanan malaman mu musulmai mu'minai wanda suka yi aiki da gaskiya kuma suka karantar da mu kai ko sun yi kuskure ko ba su yi aiki da gaskiya ba Allah zai iya yafe musu indai malaman mu da suka karantar da mu addini ne Allah muna roƙonka Allah ya jikan su ka yafe musu Allah ya hada mu da su a cikin aljanna firdaus insha Allah ta'ala za mu fara karatu daga inda muka tsaya a shekarar da ta gabata muna fatan Allah ya mana jagoranci amma tsarin karatu kamar yadda aka saba faɗa mafi yawan littafin da za mu fi dubawa a cikin tafsirin ko da ba mu ce ba mu kira sunan littafin ko muka bude muna karanta shi ba shine littafin tafsirul qur'an al'azim na al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala saboda wannan littafin yawanci ya kawo duk abunda ilimin muka da muke bukata wajen fassara ayoyin al-qur'ani a yau kuma ya ma kara da wasu abubuwa amma in dai dalibin ilimi ne a yau a doron kasa abinda malaman tafsiri suke fada a duniya yawanci shine in ka lazimci wannan littafi na al-hafiz ibnu kathir to ilimin muka da kake bukata kusan duk akwai amma wanda ya zamanto mai kara zurfafawa wajen nazari a bangaren tafsiri yana son ya kara sanin zurfi a wajen lugha to yana iya karawa da irin su tafsir na al-bahr al-muhit na abu hayyan rahimahullahu ta'ala ko fatahul qadir wajen al-irabi da sauransu sannan tafsirin ibnu kathir kusan abun da yake cikin tafsirin abuna jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an na imamul mufassirin ibnu jarir at-tabari domin shi al-hafiz ibnu kathir dalibin al-hafiz ibnu jarir at-tabari din ne don haka ya amfani da tafsirin sa ya risko duk abun da yake cikin tafsirin sa ya kuma yi kari da wasu abubuwa lura da zamanin sa to haka nan mu ba a yanzu zamu yi ta amfanuwa da wannan littafin tafsiri sai dai a baya bayan nan kamar irin su safawatul tafasir yana daga cikin tafsirai takaitattu kuma masu ba da ma'lumat muhimmai kamar irin su taysirul karimul mannan na al-imam sa'adi rahimahullahu ta'ala kamar su adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an shi ba tafsiri ne wanda ya biyo qur'ani kowace aya ba amma shi yana tafsirin qur'an bil qur'an ne al-mujmal ya samu bayanin sa ya bayyana al-mutlaq ya samu a kaidin sa ya kayyade al abuna muhkam ya kawo abuna al mutashabi ya kawo muhkam din sa ya bayyana wannan shi abun da yayi tabi kenan amma yana bada fa'idoji da yawa duk ayan da ya dukufa akanta akan tabbatar cewa an mata bincike na ilimi da bayani na ilimi to mukan yi nazarin irin wannan littafin musamman wasu lokuta idan wasu ayoyin muka zo kansu don ƙara fahimtar abubuwan sosai ba tare da mun zo da su mun karanta ba amma za mu iya kawo bayanan haka kawai kai tsaye wani sa'i ma kawai da Hausa wani sa'i mu ce malamai sun ce wani sa'i muka iya cewa in ka duba littafin wane ko tafsiri mai suna kaza zaka iya samun wannan bayani to irin wannan dai yadda aka saba insha Allah ta'ala haka nan za a yi ta tafiya amma za mu yi ta ba tare da mun karanta tafsirin Ibn Kathir din harfan bi harfin ba amma dai yawanci shi muke nazari kafin mu zo nan duk yawanci abin da za mu faɗa wajen fassara aya in ka duba gurin insha Allah ta'ala a cikin tafsirin sa shi zaka samu sai kuma wasu tafsirai daban wanda jifa-jifa akan kawo ƙari ko kuma mu yi ƙari akan abin da ya faɗa daga abin da aka samu a wasu tafsirai wanda shi bai faɗa ba akwai at-tahrir wa tanwir na at-tahir ibn ashur rahimahullahu ta'ala yana daga cikin tafsirai wanda suka dace da daidai wannan zamani kuma da ma'luma da yawa wanda akan samu ƙari da yawa akan abin da al-hafiz ibn kathir bai bayyana ba haka nan tafsirin alusi ruhul ma'ani insha Allah ta'ala duka wa'innan suna daga cikin abubuwan da kawai su umda ne wajen komawa wanda suke bukatan karin bayani in sun same su za su yi ta abunan insha Allah linkaya a cikin su a bangaren ilimi amma da iya mu nan iya abun da zamu takaita da shi kenan in an kawo su kuma sai dai bayani muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu ikon aiwatarwa ya tsawaita rayuwar mu har mu ga a shekaru da dama cikin Ramadan ya bamu ikon sauki alqurani da sake sauki alqurani ila ma sha Allah subhanahu wa ta'ala na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha fariqul haqqi wan يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي
Subhanahu wata'ala kenan wannan ayoyi suna tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala a matsayin mahalicci babu wanda yayi tarayya da shi cikin halittan komai don haka shi ya tantanta a bauta masa ba tare da hada shi da komai cikin bauta ba Allah subhanahu wata'ala yace inna Allaha faliqul habbi wan nawa lalle Allah subhanahu wata'ala shine faliqul habb yake tsaga kwaya ko masara ko gero ko dawa ko shinkafa shi yake tsaga ta sai ta tsirar da wani ciyawa idan ta tsirar da ciyawa sai ya mike idan ya mike da can kwayar masara ko gero ko dawa ko shinkafa ko wani kwaya makamancin haka gaba ɗayan su idan ka gansu zaka gansu a bushe suke suna nan kaljimat kamar bushashshen abu wanda ba zai iya yin wani amfani ba illa a nika shi a ci amma sai aka je aka bunne shi a cikin kasa ka duba lokacin da aka tashi ba sama aka kai shi inda ruwa yake zubowa ba sai aka bunne shi a cikin kasa sai aka bunne shi a cikin kasa ruwa ya sauko a kansa to sai Allah ya tsaga shi sai ya tsirar da tsirrai a jikinsa to wanda yake yin wannan shine Allah ya buga wannan misalin ne don ya nuna mana cewa shi ya tsaga mutum ya fidda mutum don haka faliqul habbi shike tsaga kwaya wannawa da kuma kwallo akwai ƴaƴan itacen da su kwallo ne misali idan ka tsaga lemo ka sha akwai kwallaye da kake zubarwa wannan kwallon shine Allah ke tsagawa sai ya sake fitar da bishiyar lemo ta sake haifar da ƴaƴan lemo
idan ka sha mangoro akwai kwallo sai ka yadda shi sai ya bushe amma sai Allah ya zuwo masa da ruwa sai ya tsaga shi sai fidda in tsiro sai zama bishiyan mangoro sai sake fidda ƴaƴan mangoro dibino ma haka duka wayannan nawa ne kwallaye 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 haka nan aka zubar da su sai su fitar da ƴaƴan itace abuna sai su fitar da tsiro sai zama bishiya sai sake fidda ƴaƴa irin su to Allah ne yake yin wannan wanda yayi wannan shi ya dace a bauta masa kar a hada shi da wanda bai iya yin wannan ba wajen bauta babu wanda bai yi wannan babu wanda zai iya yin wannan in ba Allah ba don haka Allah subhanahu wataala sai buga mana misali da wayannan abubuwa faliqul habbi shike tsaga wato kwaya wannawa yake tsaga kwallo sannan don ya tabbatar maka abin da yake so ka gane shine yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Allah din nan faliqul habbi wannawa shine fa yukhrijul hayya yake fitar da rayayye minal mayyiti daga macecce ai in ka lura tsiro lokacin da ya tsiro ya zama rayayye amma habba lokacin da take kwaya din nan macecce ya ce sannan kwallo kwallon dibino kai da ka ganshi macecce ne yanzu in ka ganshi ko kwallon mangoro a bushe ko kwallon lemo ko wani abu duk gaba ɗaya a bushe yake amma Allah subhanahu wataala shi ya fito da rayayye daga jikin sa ko kuma malamai suka ce kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata ko kuma yukhrijul hayya min al-mayyiti yakan fitar da kaza daga koyi koyi macece ne in ka kalli koyi macece ne babu wanda ya isa ya rayar da koyi sai inda wasu hikimomi da zai tabi da izinin Allah ya zamanto an fafe shi ta hanyar wasu na'urori daban-daban kuma kafin a fafe shi an tabbatar ya kai a fafe shi an tsara masa tsari na rayuwa sannan kuma a fafe shi a haifar da shi ya zamanto ya fito amma waye ya tsirar wani zai iya kawo koyaye duk gaba ɗaya sai a yau ba su yi yaya ba mun yi asaran wannan koyaye saboda me Allah bai ga damar su fitar da yaya ba kowa zai yi wannan din koda ya kwafe ya san cewa Allah ne ya bashi ikon yin haka dole zaka yi cewa ina roƙon dai Allah ya bunƙasa mun wannan sana'a tawa sana'ar sa shine fafe koyi ya fitar da kaji amma mai ikon rayar da kajin daga koyin shine Allah subhanahu wataala faliqul habbi kana wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit sannan wa mukhrijul mayyit min al hayy yakan fidda macece kuma daga rayuwa shine suka ce aksin wannan na farko din ma'ana kamar yadda ya fidda kaza daga koyi kuma koyin ma daga kazan yake fitowa zaka ga idan kaza ta yi koyi macecen abu ne sai a dauka a dafa shi a zaman kansa ba zaka ce an dafa kaza ba sai da ce an dafa koyi wanda ya fito daga cikin kaza ana cin koyi wanda aka same shi daga gurin kaza amma inda kazar aka daba sai a ce ana cin kaza daga ina ta fito ba za a ce ana cin koyi ba lokacin da ake cin kaza alhali daga koyi ta fito in ana cin koyi kuma ba za a ce ana cin kaza ba alhali daga kaza ya fito don haka yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy a wata fassara kamar yadda malamai suka faɗa shine yukhrijul hayya min al-mayyit yakan fidda mutumin kwarai daga ba mutumin kwarai ba sai ga an samu wani yaro sai a ce kaman ba wani bane babansa ya haddace alqur'ani yayi kaza babansa kuma ba ruwansa da addini harka kawai yake ta wata abu daban ko kuma wa mukhrijul mayyit min al-hayy sai ga babban mutum mai daraja a cikin al'umma amma ya haifar da wani dan wanda ba rayaye ba Allah kiyaye mu wannan jarrabawa ce ga kowane bangare a ce mutumin kwarai amma an bi diddigin babansa ba mutumin kwarai bane wannan jarrabawa ce ko kuma a ce ga mutum nan ba abuna mutumin kwarai amma ɗansa ba mutumin kwarai ba wannan jarabawa ce amma kyawun sa a ce in an gada a ce wancan dan wane ya ta ba dan wane san za a rina wannan dan wane ne ya sun yi kama da abuna ai wani dama tun me kaza ne wajen harkan addini dan ma ya gaje shi kenan eh dan ya gaje shi mana shikenan kaga wannan an yi sa'a kenan uban haka yake dan haka yake wannan in an samu zuriya ta zama haka an samu nasara Allah ba mu ikon haka don haka Allah subhanahu wataala yukhrijul hayya min al-mayyiti a wannan fassara shine yakan fitar da mutumin kwarai daga mutumin da ba mutumin kwarai ba wa mukhrijul mayyit min al-hayy yakan iya fitar da mutumin da ba na kwarai ba daga mutumin kwarai tsatsan mutumin kwarai Allah ya kiyaye mu an jarrabi annabawan Allah da irin wannan nau'o'i daban-daban annabi ibrahim alayhi salam annabin Allah ne amma babansa ba na kwarai bane annabi nuhu alayhi salam annabin Allah ne amma dan sa ba na kwarai bane daga cikin yayansa kaga wannan jarrabawa ce annabi nuhu har ɗansa ya halaka bai gushe yana addu'a ba kai bayan ya halaka ma ya saki dawo yace ya rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin sai da Allah ya ce masa ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ko innahu amila ghayra salih saboda haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahili kaga wannan ya nuna Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi ba haka yaso ba don haka Allah subhanahu wataala muna roƙon sa Allah kare jarrabe mu cikin zuriyar mu Allah subhanahu wataala ce zalikumullahu malamai suka ce ba a ce zalikallahu ba sai ce zalikumullahu mana har ku din ma ku sani da ma wa'inna abubuwan da aka ambata da ma wasunsu wanda ba su ba dukan ku gaba daya da kafiran da musulman da wanda suke yara da wanda suke manya da maza da mata da masu shekaru da masu kananan shekaru da matasa da kowane irin nau'i zalikumullahu ku sani kai dukan ku ذلكم وانتم ابون دا aka ga muku falikul haddi wan nawa yukridul hayya min al mayit wa mukridul mayit min al hayy kai zalikumullahu dukan ku kulura wancan shine Allah ku sani duk waiwaya ku gani zalikumullahu wancan shine Allah mai wannan aiki fa anna tufakun me ya faru kuke karkacewa kuke bautawa wani ba Allah ba me ya faru a ce Allah ya hana kaza har yanzu baka daina ba me ya faru Allah ya haramta kaza har yanzu shine aikin ka me ya faru Allah ya haramta zalunci amma shi kake yi me ya faru Allah ya haramta cin haram amma in aka ce ga kudi yazo sai ka manta sai ka kuza cikin rabawa Allah Allah kake a samu kudi ko a cikin wuta aka debo shi kuma mu koma sa wuta ne kai kayar da za ku bi tare kai zalikumullahu fa anna tufakun wai me ya faru ne kuke ta karkacewa me ya faru ba ku lura da Allah mai wannan aiki mai wannan sifofi wasa ne yasa yi wannan aiki ya halitti alhab daga habu ya fito da abuna ya tsaga ta tafid da tsirrai annawa ya tsaga ta tafid da tsirrai yukridul hayya min almayit wa mukhrijul mayit min alhayy wannan duka an dauka da wasa ne kai me yin wannan aikin ya kamata bauta masa in yace kul a tsaya wallahi in yace kar to a tsaya kar ai in yace ai a tafi a guje wajen aikatawa fa anna tufakun wai me yasa wanda yayi wannan aikin har yanzu kuke karkace masa kai in ba ku sani ba faliqul isbah Allah shine mahalicin duhu da haske anta faliqul isbah ma'ana shine mahalicin duhu da haske ba faliqul isbah mahalicin kome yayi safiya ba a faliqul isbah ba kuma ana nufin me kawo haske kadai ba a faliqul isbah mahalicin duhu da haske shine Allah subhanahu wataala waja'ala ash-shamsa waja'ala al-layla sakanan da yace faliqul isbah don ka gane cewa mahalicin duhu da haske ne sai ce ma waja'ala al-layla sakanan sai so mu baka bayanin su da aka ce faliqul isbah in baka san meye isbah ba to ma'anar sa shine duhu da haske Allah shine mahalicin duhu da haske gaban ayar shi baka ma'anar haka shine waja'ala al-layla sakanan Allah shi ya sanya tunda shine faliqul isbah mahalicin duhu da haske to amma fa duhun ma yana da amfani me yasa yake da amfani sai ce maka waja'ala al-layla sakanan sai sanya dare wanda yake kunshe da duhu sakanan ya zama gurin nutsuwa ma'ana in kana son kai bacci wani baya bacci rana zaka ji wani ya ce ni fa bana bacci rana shikenan ya more sai neman kudi baya sunnar bacci rana amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci rana amma shi baya bacci rana bai wasa kenan to da haka yana kokari wajen ko noma ko gona ko kasuwa ko tsabar karatu ko lecture ko wani abu shi tsabar lecture ne baya bacci rana amma nan sura da sanaina kai lula to da haka shi ba kushe shi ba yayi daidai baya bacci rana alhamdulillah amma kuma wanda yayi bacci rana kuma yayi sunna yana raya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci da rana ne don ya samu karfin tsayuwar dare yana samu ya samu karfin tsayuwar dare to sai Allah ya ce waja'ala al-layla sakana ba za ka ji mutum ya ce ba na baccin dare ba amma masu cewa ba sa bacci rana suna nan da yawa amma mutum ya ce ma ba na baccin dare sai ka sake kallonsa ko ba ka gawa saboda Allah ya ce waja'ala al-layla sakana Allah ya sanya dare mai kunshe da duhu din nan kar ka dauka duhu laifi ne tunda shine faliqul isbah mahalicin duhu da haske to waja'ala al-layla sakana sai sanya dare mai dauke da duhu sakana ya zama lokacin nutsuwa idan ka zagaya da ba dare da an samu matsala ka zagaya ka nemi kudi can ka duba rana tana nan tsaka time dai gashi nan karfe 6 da rabi ne na yamma amma kuma da rana tsaka sai hankalinka ya tashi saboda kana so ka koma gida duk kudin da kake so ka samu din yanzu lokaci ne naka koma gida in ka koma gida kuma kana zaune can an jiwa suke cewa sai bacci waja'ala al-layla sakana kuma idan bat idan dare yayi sai kaga da daddare ne ake zuwa ayi wasu maganganu na sirru wani yaje can anguwar ganawa da wani dan uwansa ko abin da duk zai gana da shi wajen wasu abubuwa na sirru a cikin wannan dare din ko kuma za a je gudanar da wani meeting na abun nan na bunƙasa addinin musulunci za a samu kowa ya dawo daga aiki to da daddare a je a zauna ko kuma za a yi wasu abubuwa dai wanda ake so a gina sakanan da daddare kenan sai ga an ja dare ana tattauna abubuwa muhimmai ba tare da kowa ya sani ba da ran sai a rinka aiwatar da aiki wajen tsarawa al'umma rayuwarsu ta yi kyawu an tsara da daddare sannan ana gudanarwa da rana waje alal laila sakana inda rana ka kwanta zafin dumin rayuwa ma gaba daya sai ga ya dame ka wadai sai ka ji ka kasa bacci wani sai amma inda da daddare ne inda ka iya ka kasa bacci da daddare to da kirin baka ji asibiti da safe ba ko kuma kai ta complain cewa baka yi bacci da daddare ba wannan ke nuna akwai matsala a rayuwa to shi yasa Allah ya ce waja'alal laila sakana don ya nuna ma faliqul isbahin ma'anansa shine Allah mahalicin duhu da haske sai ce waja'alash shamsa wal qamara husbana Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sanya rana me take kawa haske ko duhu haske wannan shine faliqul isbahin kenan mahalicin haske da duhu laila me yake kawa dare duhu yake dauke da shi ko haske duhu yake dauke da shi ko haske duhu yake dauke da shi to haka faliqul isbahin shine mahalicin haske da duhu me yake bayyana ma waja'alal laila sakana dare yana dauke da duhu sannan duhun sa ba laifi bane akwai nitsuwa a cikin duhun nasa washamsa sai Allah kuma ya sanya rana wal qamara ya sanya wata su kuma me suke bayarwa haske suke bayarwa husbanan suna masu gudana rana da wata suna masu gudana wasu sai duniya tana gudana ko kuma rana da wata tana gudana watarash shamsa idha tala'at tazawaru an kafihim zatal yamini ayan alqurani ta nuna ranar ce take tafiya Allah ya ce watarash shamsa idha tala'at zaka ga rana idan ta hudo tazawaru an kafihim sai sa wata kira tazawaru an kafihim tazawaru lishami wa tazawaru lishami abuna imamu abuna ibnu amir ash-shami ya ce watazawaru don haka zaka ga rana idza tala'at tazawaru an kafihim tana matukar kaucewa game da abunan kogonsu ko tazawaru tana gusawa an kafihim daga kogonsu ma'ana ranar ita ce take tafiya Allah ya jingina tafiyar zuwa ga rana kamar da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kun da yake tattauna wa'innan masailin yayi magana mai tsayi a karkashin wannan haka wata shamsa tazawaru an kafi abuna waja'al shamsa wal qamara husbana suna gudana sai Allah ya ce zalika taqdirul azizil alim zalika taqdirul azizil alim wannan halittan falqu abuna shine faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy faliqul isbahi waja'al al-layla sakana wash-shamsa wal-qamara husbana kai zalika taqdirul azizil alim babu wani mai iko da yake tsara wannan abun sai Allah sai ya cika ayan da cewa zalika taqdirul azizil alim wannan shine iko da gurgurjewan al-aziz mabuwayi mai karfi yadda ya tsara din ba wanda yake ya sanja zaka iya tsara mulkin ka in kai mai mulki ne wasu sanja maka yadda kace ayi ba shi za a yi ba amma Allah sai ce yadda ya tsara rana da wata kam gani nan bari ko me za ku canja ba ku taba rana da wata ba don haka yadda ya tsara gudanan su nan gani nan bari shi yasa sai ce zalika taqdirul azizil alim ko surati yasin can ma sai ce zalika taqdirul azizil alim malamai suka ce duk inda ya ambaci halittar rana da wata dare da ini inda zai cika aya zaka yi kafa ya cika ayan da izza da kuma al-il al-izz wal-il saboda me karka ce ka da wani ranan ne aka sa da daddare watan aka sa da safe a al-alim ne yayi ba sauran jara ba kofa duk university ka professor ka rike shi can inda ya wannan guri yawa zalika taqdirul azizil alim zalika taqdirul aziz mai karfi ne kuma kai farfesa ne amma ba karfi a jami'a kada aka san ka amma Allah fa al-aziz buwayeye babu wanda ya isa gagare shi komin karfin mai karfi ina wane shi to kai ga ilimin ga komai amma baka da karfi siriri in ka ganshi ga haddan alqurani haka za a tsaya ya zai to da kaga alamun sa ka zan ba karfi sai dai karfin tilawa sai kuma karfin imani wanda ya wuce karfin komai. Wannan malamai suka ce me karfin imani ko siriri ne, kamar yadda Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yake, to ya wuce kowa cikin karfi. Allah rama ya waiwayo. Zalika taqdirul azizil alim. Allah subhanahu wata'ala yace wannan ilimi ne, wato gurgurjewa ne, wadda mai iko, mai buwaya, mai karfi, kuma al'alim masani mai ilimi, babu harkar wauta a ciki, babu faduwa a cikin jarabawar, babu shi, ba mai kari ba ba. Wani zaka ga ya zama dakta, ya zama kaza, amma da can ya danyi wasu ƴan abubuwa ko don wasa ko don rashin shekaru, wa abuna ya danyi wasa da kari oba da meye babansa ya matsa masa da yayunsa da su waye waye, can ya miƙe a shi, dama mai basira ne. To wannan wanda yayi wannan tsarin, ko ka ai geography ko professor geography, to ka tsaya ana. Zalika taqdirul azizil alim, faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wa ash-shamsa wal qamara husbana. Amma ina wayei wannan? Zalika taqdirul azizil alim. Kita mai geography idan mai imani ne kai, suka ji kawai ayoyin sun yi masa daidai da wancan quotation din nasu da yake rike da shi a cikin abunan dinsa, to haka sai ya hada su ya tace kyaukyawa daga mummuna, sai bar mummunan a gefe, ya san cewa mummuna ne. Dadin ilimin addini kenan, mummunan ne kuma in ka je shi a gefe ma ka san mummuna ne, kyaukyawan kuma in ka rike shi ka san cewa ibada kake yi. Amma wanda bai da ilimin addini zalla wancan din ne, da mummuna da kyaukyawa bai san yadda zai wayware shi. Allah ya kiyaye mu, Allah ya bamu nasara. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala mun fara karatu a yau, muna fatan Allah ya bamu nasara. In Allah ya kai rayuwar mu gobe zamu ci gaba, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa. Wallahu ta'ala a'lam.
Masha Allah. Saka da dare. Kafin addu'a akwai dawo da mu wannan lokaci mai albarka da muke sauraron karatu, kuma muna fatan dakta Allah subhanahu wataala ya masa jagora ya saka masa dariri. Insha Allah kamar da aka saba za a dinga soma wannan karatu hudu da rabi daidai insha Allah, in dai ba wata matsala da ta sha kan malam ba, insha Allah za a dinga soma karatu hudu da rabi daidai, kuma awa ɗaya ne insha Allah. Sannan akwai masu neman addu'o'i, wannan yana cewa malam shine yake neman transfer daga inda yake aiki tun bara har yanzu bai samu biyan bukata ba, yana fatan a sanya shi addu'a Allah ya biya masa bukatarsa. Sannan wannan yace shine ya saida fili wato na gado, ga ya saida fili ke na gado daga danyarsa, ya aure da kudin kimanin naira 30,000. To shine tun kusan shekara guda, amma har yanzu bai samu ya biya wannan kuɗi ba, kuma abin ya dame shi. Da lokacin da ya tara kuɗi ya kai naira 10,000, sai kuma kuɗin su lalace. To shine yake so a taimaka masa da wata addu'a yadda zai samu ya biya wannan kuɗin. Allah ya bashi kwambe. Assalamu alaikum.
To dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatan addu'o'i, kowa abin da ya dame shi shi ya dame shi, kuma komin kankantan abu wanda Allah ya taimake shi yake tunanin addu'a, in Allah ya biya shi nasara. Komin abu ne, ko mutum yana so ko a sanar da shi addu'a ko wani abu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir ga duk wanda ya ci bashi da niyyar biya, insha Allah ta'ala Allah zai bashi ikon biya. Wanda ya ci bashi kuma da nufin cinyewa, zai wuya ya iya biya, kuma zai je ya haɗu da abin da zai samu na nauyi. Saboda haka abuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani daga cikin sahabbai cikin wani yanayi a wani lokaci, ba lokacin masallaci ba, yana ciki kuma hankalinsa a tashi, ya tambaye shi yace bashi ne masa yawa. Daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, ya rinka yawaita faɗa, Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa bi fadlika an man siwak. Mutum yana yawaita wannan abun insha Allah ta'ala, yana mai yawan addu'a da kuma dagewa da niyyar biya din yayi asusu. In ya tara 10,000 sai mutum zai bada ita yawa gurin abunan wanda za su rike. In shi yaron ya ci son kudin sa a dunkule, to da ya tara 10,000 sai ba wa wanda daga cikin waliyansu na gida, cewa a rike wannan kudin wane ne a tabbatar. Ko kuma in yana da account shi ne kudin a bayar, sai kaga in aka sa a can kar ya kalle su sai ran da suka cika 30,000. Amma in dai mutum ya tsaya yana ta biya cewa
in ya tara 10,000 suna lalacewa a shedan ai zai ta kawo hanyoyin lalacewa ne dama to don haka mutum sai ya zama jarumin gaske gaskiya wajen biyan bashi da daukan haƙi a mayar sai mutum ya zama jarumin gaske bayan yana addu'a haka da zaran ka tara kawai komai abin da ya sauka maza maza ka tara shi cikin asusu ko ka kai wa wani ya rike ana hada kudin sa a je a bashi wannan shine hanya mafita muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa abiya da kuma wanda sauran wanda suka fadi abunan bukatun su muna fatan Allah subhanahu wataala biya musu bukatun su da wanda yake neman taransuwa a gurin da yake aiki wata kila inda yake din alkhairi ne kuma ila alkhairin gurin gare shi ko alkhairin mutanen gurin shi da suke riska daga gurin sa wata kila bai zo karshe ba don haka yayi fatan ya kyautata zato ga Allah subhanahu wataala kila zaman sa gurin alheri ne zuwa wannan lokaci don haka muna fatan abin da yake alkhairi Allah ya tabbatar masa da shi in kauran ne shine alkhairi Allah subhanahu wataala ya tabbatar masa da kaura din cikin lokaci da Allah subhanahu wataala yaga ya dace gare shi kuma zai zama alkhairi gare shi dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da ita ta alkhairi Allah biya mana bukatun mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu ya yafe mana zunuban mu innahu samiu qaribu mujibu da'awat Allah ya hada mu cikin aljanna firdaus ya yanta wuyayen mu a cikin wannan wata mai albarka da iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da iyalan mu da zuriyan mu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك